الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد وديتا تبتك الله سبحانه وتعالى يقام والنسافية أصبر يوم من أقوم شابيوغ وتنجماد الآخرة حجرانا بشكرة دبود الأليه لدى 46 a gidan miladiya ya 14 ga watan 12 shekara ta 2024 mun zo don ci gaba da karatu wannan littafi al-aqidatul wasatiyya na Sheikh al-Islam Muhammad Ibn Taymiyyah, Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Idan ƴan uwa suna biye, sati da ya gabata mun karanta waɗansu ayoyi waɗanda suke tabbatar da waɗansu sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun karanta ayoyin da suke magana akan sifa ta fushi, cewa sifa ce tabbatacciya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai sifa ta as-sakhab, as-sakhabu da al-karahiyya da al-asaf da al-maqatu. Duk waɗannan sifofi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, sifofi ikhtiyariya. Idan ba manta ba, mun yi bayani akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai sifofin zati wanda yake so kodayaushe ba a rasa su, suna nan tare da Allah subhanahu wa ta'ala domin sifofin zatinsa ne subhanahu wa ta'ala. Akwai kuma waɗansu sifofi na aiki, duk sifar da take ta aiki ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah yakan yi aiki da ita, yakan amfani da ita, yakan aiwatar da ita lokacin da ya ga dama, gurgurdun abin da ya ga dama. Kamar sifa ta fushi, kamar yadda muka karanta, sifa ce fi'iliya ikhtiyariya, sifa ce ta aiki. Kuma ganin daman Allah ne ya fushi a lokacin da ya ga dama, kuma ya fushi a kan wanda ya ga dama. Saɓanin waɗansu sifofi da yake ba sifofi ne na aiki ba, sifofi ne na zaki. Su kodayaushe suna nan tattare da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sifofi na aiki, to Allah yana applying ɗinsu, yana aiki da su lokacin da ya ga dama ne. Kamar sifar magana, Allah zai magana lokacin da ya ga dama, zai kuma magana ga wanda ya ga dama. To a irin wannan ne muka karanta waɗannan sifofi na fushi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yakan yi fushi a lokacin da ya ga dama, yakan yi fushi ga wanda ya ga dama. Kamar tsinuwa ne muka karanta, wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu, Allah ya tsine masa. To sifan tsinuwa, Allah yakan tsine ma wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Haka nan kuma sifa ta as-sakhatu, mun ce kalmomin ba su da nisan ma'ana ƙwarai, amma kuma dai abubuwa ne daban-daban. Al-ghadabu dai fushi ne, as-sakhat shi ma fushi ne, amma kowanne dai da irin nasa yanayin, kamar da muka yi bayani. Akwai al-asaf, falamma asafuna bi ma'ana aghdabuna, yanda suka fasata mu intaqamna minhum walakin kariha Allahu bi'asahum fasabbatahum kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Duk wannan da sifofi mun yi bayani akan su satin da ya gabata. A yau ayoyin da zamu karanta waɗanda suke tabbatar da sifa ne na zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ta al-itiyan da kuma sifa ta al-maji'u. Al-itiyanu shi ne zuwa, al-maji'u shi ma dai ma'anin shi da duk zuwa ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana zuwa, yana sakkowa irin wacce ta dace da girman zatinsa da buwayarsa. Idan aka ce zuwa, kowa da ya san abin da ake nufi da zuwa, amma zuwan Allah ya take, babu wanda ya sai biya maka hakikanin yadda take, domin yana da alaka da girman zatin Allah subhanahu wa ta'ala. amma dai nassin Qur'ani ya tabbatar da sifa ta zuwa ga Allah. To tunda ya tabbata a wurare daban-daban, Allah yayi amfani da lafazin al-itiyan, a waɗansu wuraren yayi amfani da lafazin al-maji'u, zuwa. To lalle Allah yana nufin zuwan ne. Da haka kuma aqidan ahlus sunna wal jama'a shine za su tabbatar da sifa ta zuwa ga Allah subhanahu wataala. Amma ya zuwa take, babu wanda ya sai faɗa maka hakikanin yadda zuwan Allah subhanahu wataala take. Karka hararo in aka ce mutum ya je makaranta, to zaka hararo cewa ya tashi daga inda yake, ya kama hanya tinkis-tinkis ya tafi. To wannan sifan halitta kenan. In aka ce ruwa ya gangaro ya zo wuri kaza, ya fi can makansa da hanya kenan ya taho. A shi zuwan Allah subhanahu wataala shi kadai ya san yadda yake zuwa. Amma dai zuwa sanannen abu ne, cewa isowa wani wuri ne, amma ya hanyar take bi ga Allah subhanahu wataala, ya Allah ke yi ya zo wurin, wallahu ta'ala a'lam. Amma dai nafsi ya tabbatar, kuma zaka tabbatar ma Allah subhanahu wataala. To shine waɗannan ayoyi da zamu karanta a farko. Mala ya ce wa qauluhu, da faɗin Allah subhanahu wataala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allahi turja'u al-umur. Allah ce hal yanzurun, shin akwai abin da mutane suke jira? Illa an ya'tiyahumullahu, face Allah ya zo musu, fi dhulalin min al-ghamami, cikin inuwoyin giragirai, wal mala'ikatu, mala'iku ma su zo, wa qudiya al-amr, a lokacin nan za a zartar da hukunci, ko an zartar da hukunci, wa ila Allahi turja'u al-umur, ga Allah ne dai gabaki daya al'amuran suke komawa. Wannan shine fassara a gurguje na wannan aya. Hal yanzurun, shin suna jiran wani abu? Illa an ya'tiyahumullahu, face Allah ya zo musu, fi dhulalin min al-ghamam, a cikin inuwi na giragizai, wal mala'ikatu, mala'iku ma su zo, wa qudiya al-amr, a wannan lokaci an zartar da al'amura. Wannan aya mahalli shahid a cikinta shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ce illa an ya'tiyahumullahu, face Allah ya zo musu, fi dhulalin min al-ghamam, a cikin inuwi na giragizai, shine mahalli shahid. Wannan gaba ta aya tana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ranar tashin alkiyama zuwa irin wacce ta dace da buwayarsa. Zai zo filin tashin alkiyama domin yi hukunci tsakankanin bayi. Malamai sun yi bayanin cewa wannan aya aya ce wacce take tana cike da tsoratarwa da razanarwa da firgitarwa domin irin abin da zai faru. Kafin wannan aya, ayoyi guda biyu da suka zo kafin ita, Allah ya kirayi mutane akan su shiga addinin musulunci gabaki daya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffa, ya ku masu imani ku shiga musulunci gabaki daya. Wato kar ka dauki abin da kaga dama a musulunci kai aiki da shi, abin da zuciyanka ba ta so kai watsi da shi. Allah madaukan sarki ya hana ka haka. Idan za ka yi musulunci, ka shiga musulunci ne gabaki ɗayan ka, ƙwanka da ƙwarƙwatanka, cikin abin da kake so da cikin abin da ba ka so. In dai dokar Allah subhanahu wata'ala kenan da hukuncinsa, to ka shiga musulunci gabaki ɗaya, farkonka da ƙarshenka, ƙwanka da ƙwarƙwatanka, ka shiga musulunci gabaki ɗaya. Kar ya kasance a wuri kaza za ka zaɓi abin da kake so, a wuri kaza za ka yi watsi da abin da ba ka so. To Allah subhanahu wataala bai yarda da wannan ba, sai ya ce udkhulu fi silmi kaffa, ku shiga musulunci gabaki daya, farko da ƙarshe kawai rayuwanka musulunci. Sai ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi hanyoyi da tafarkin shaydan. Shaydan yana da tako-tako, yana da hanyoyi daban-daban. Sai Allah ya ce to wala tattabi'u, kada ku bi wannan tako-tako, kada ku bi wannan tafarki na shaydan. Innahu lakum aduwwun mubin, domin shaidan maƙiyi ne a gare ku, kuma ya bayyana ƙiyayyen, bai ɓoye ba. Ya bayyana ƙiyayya tsakankanin shi da babanmu annabi Adam, da gugun muna na Hawwa'u ya bayyana kiyayya kuma ya fito ya gaya musu cewa duk zara'an ku sai na halakar da su a gaban Allah ma ya faɗi wannan ya faɗi cewa zai bi hanyoyi duk hanyar da zai bi ko hanyar Allah ko hanyar duniya ko hanyar lahira ko hanyar lalata duk zai bi waɗannan hanyoyi sai ya batar da ƴaƴan annabi Adam da aka bai boye ba ya bayyana wannan a gaban Allah kuma Allah subhanahu wataala ya sanar da mu haka ya kuma gaya mana ya shelanta mana sai Allah ya ce to kakku bi hanyoyin shedan domin shedan wato maki ne a gare ku wanda kuma ya bayyana kiyayya sai Allah ya ce fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim idan duk da irin waɗannan bayanai da hujjoji da aka gaya muku bayanai ne gaskiya da aka yi muku da hujjoji amma duk da haka ko ka zame ko ka karkace shine fa in zalaltum bayan gaskiya ta zo muku to fa'lamu anna Allah azizun hakim to bayan waɗannan ayoyi ne sai Allah ya kawo wannan hal yanzuruna illa ayyatihum Allahu fi dhalalin min al-mala'ika kenan ma'anan wannan aya wanda suka kangare ma wancan umarnin suka ki shiga addinin musulunci dai kenan da waɗanda suka shiga addinin musulunci rabi da rabi sun shiga addinin musulunci a inda suka ga dama inda ba su ga dama ba kuma sun yi watsi da dokokin addinin musulunci matsala ta biyu kenan matsala ta uku da waɗanda suka bi tafarkin shaydan tunda ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan waɗanda suka bi tafarkin shaydan to waɗanda suka bi waɗannan abubuwa guda uku to shine sai Allah ke ce musu hal yanzuruna illa ayyatihum Allah ai ba wani abu suke jira ba wato kamar a ce ba dai kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza ba to ku saurari tashin hankali da bala'in da zai zakke muku ranar tashin alkiyama ne zai faru ran tashin alkiyama ai hal yanzuruna illa ayyatihum Allah bi ma'ana ma yantaziruna illa ayyatihum Allah babu abin da suke jira tunda sun riga sun kangari sun riga sun saba babban kawai abin da suke jira yanzu halakarwa ne da ukuba daga Allah subhanahu wataala shine hal yanzuruna mene mutane suke jira ko mene wadancan kangararrun suke jira illa ayyatihum Allah fa sai Allah ya zo musu fi zulalin min al-ghamam a cikin inuwi na giragirai ranan tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai zo farfajiyan tashin alkiyama kamar yadda muka ce zuwa irin wacce ta dace da buwayarsa zai zo ne domin ya hukunci tsakankanin bayi wanda ya kyautata a kyautata masa wanda ya munana ya samu kwatankwacin abin da ya aikata Allah subhanahu wataala baya zaluntan bayi to a lokacin nan Allah subhanahu wataala zai zo kuma Allah zai zo ne a cikin ko kuma tare da inuwan giragirai ya al'amarin yake wallahi ni ma ban sani ba amma dai Allah ya tabbatar da cewa zai zo fi zulal zulal jam'i ne na zilla zilla kuma inuwa kenan zulalin min al-ghamam ghamam shine fararen giragizai girgije amma fari ne haske shine ma'anan al-ghamam Allah subhanahu wataala zai zo a ciki ko a tare da wato inuwan giragizai kamar yadda nake cewa girman Allah subhanahu wataala ya fi karfin misali dan babu wanda ya san zatin Allah ballan tana misalta to haka nan abin da Allah subhanahu wataala zai zo tare da shirin tashin alkiyama babu wanda ya sai misalta maka kar kuma ka hararo cewa to giragizai sun kewaye Allah ko sun rufe Allah la Allah subhanahu wataala zai zo har malamai suka ce wannan fi din ma tana ma'anan ma'ani saboda kamar yadda muka sani mun sha yin bayani anan cewa huruful jar suna wakiltar junansu in aka ce fasiru fil ardi ku yi tafiya fil ardi a cikin ƙasa wa yake tafiya a cikin ƙasa a cikin mu babu wani wanda yake tafiya a cikin ƙasa to mene kenan fi take nufi anan ala fasiru ala al ardi ku yi tafiya a kan ƙasa kenan wannan fi din tana ɗaukar ma'anan ala to haka nan anan suka ce fi tana ɗaukar ma'anan ma'a Allah subhanahu wataala zai zo tare da inuwan giragizai ba yana nufin fi Allah subhanahu wataala giragizai sun yi surrounding din Allah sun kewaye Allah ba. Allah subhanahu wataala shine mafi girma fiye da komai. Da haka Allah subhanahu wataala zai zo fi zulalin min al-ghamami tare da inuwan giragizai. Wannan girgije fari ne saboda ya fi nuni akan kyau da kuma ƙayatarwa. Allah subhanahu wataala kuma kamar yadda muka sani akwai innan kofofi na sifofi guda sifofin Allah ta kofofi guda uku wanda muka shanana tasu sifatul kamal sifatul jalal sifatul jamal mun tanana tasu wayannan kofofin sifofi ne na Allah subhanahu wataala sifatul kamal duk wata sifa ta Allah ta cika ne sifatul jamal duk wata sifa ta Allah ta kyau ne sifatul jalal duk wata sifa ta Allah ta girma ne. So da haka Allah subhanahu wataala zai zo fi zulalin a cikin inuwi min al-ghamam na fararen giragizai wal mala'ikatu tuma mala'iku za su sako za su zo kamar yadda ya zo a cikin asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa mala'iku dama al'umman kasa gabaki daya suna tattare to sai mala'ikun sama ta daya su sako su kewaye su mala'ikun sama ta biyu su sako su kewaye su sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sai kasance har zuwa sama ta bakwai kowadansu mala'iku na kowace sama sun sako sun kewaye talifai gabaki daya. To a lokacin nan ne bayan an gama wannan shirye-shiryen komai ya tabbata to sai Allah subhanahu wataala sai sako irin wacce ta dace da buwayarsa wa qodiya al-amr a lokacin nan ne kuma za a zarta da al'amura wanda ya kyautata a kyautata masa wanda ya munana shi kuma a bashi sakamakon abin da ya aikata sai Allah subhanahu wataala yi hukunci tsakankanin bayi wanda ya zalunci wani misalin zarratin sai an fitar masa da haƙƙinsa ba ma zalunci tsakankanin mutane kadai ba har zaluncin da ke tsakankanin dabbobi sai an yi wata dabba mai kaho ta tunkuyi wata dabba mari kaho saboda ta fita karfi to sai Allah subhanahu wataala ya kwato mata haƙƙinta a jikinta sannan idan an gama da dabbobi ne sai a ce kunu turaban ko ku zama turbaya an riga an gama ina dabba wance wance ta tunkuye ki wata rana iya zo kirama sai Allah ya bata kaho sai ta rama ta tunkuye ta to duk in an gama ma dabbobi wannan sai a ce kunu turaban amma ku mutane fa da aljannu to a lokacin nan ne wanda ya kyautata zai ga kyautatawansa wanda ya munana kuma za a saka masa da abin da ya aikata daga lokacin nan ne kuma sai shiga wuta ko aljanna tabbata ga bayi. Allah subhanahu wataala ya ce mu je a sa'a shine ma'anan qodiya al-amr an zartar da al'amura tunda Allah ya zo zuwa irin wacce ta dace da buwayarsa ga kuma mala'iku su ma sun zo shikenan me ya rage wa qodiya al-amr za a yi hukuncin ne ko hukuncin ya riga ya tabbata to muhalli shayar dai a cikin wannan ayan kamar yadda nake cewa shine illa ayya atiyahumullah su wadancan kan gararu ba sa jiran komai face zuwan Allah subhanahu wataala ashe Allah yana zuwa ga bayansa domin ya hukunci tsakankanin suranan tashin alkiyama. Malam yace wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wataala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani a cikin suratul an'am akan wadanda suke ƙaryata ayoyin Allah suna tunkuɗa ayoyin Allah da duk irin daman da suke da ita ba za su karbe ta ba ballanta na su yi aiki da ita wani lokaci ma ba sa yadda da ita wani lokaci sun yadda da ita amma kuma ba za su yi aiki da ita ba to sai Allah subhanahu wataala su ma sai ya saukar da narko akan su sai ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ma'anan wannan aya ba wani abu suke jira ba masu ƙaryata ayoyin Allah masu tunkuɗa ayoyin Allah su ƙi aiki da ayoyin Allah da dokokinsa da hukunce-hukuncen Allah ba wani abu suke jira ba illa an ta'tiyahumul mala'ikatu face mala'iku su zo musu aw ya'tiya rabbuka ko kuma ubangijinka ta'ala ya zo musu aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko kuma sashin ayoyin ubangiji ya zo musu yawma ya'ti ba'du ayati rabbika, ranan da sashin ayoyin ubangiji za su zo, la yanfa'u nafsan imanuha, a ranan nan imanin da rai za ta yi ba zai amfane ta ba. Aw kasabat fi imaniha khayran, ko kuma wani aikin alkhairi da ta yi ba zai amfane ta ba. To mahallin shahid a cikin wannan aya shine aw ya'ti rabbuka, ko kuma ubangijinka ta'ala ya zo, shine ma'anar mahallin shahid. Shine mahallin shahid na wannan aya, al-ityan, Allah zai zo. Mene wannan aya take nufi? Kamar yadda muka yi bayani, ita ma narko ce, narko ne wannan ayan ga kangararru masu karyata ayoyin Allah. Ba wani abu suke jira ba sai ɗayan abubuwa guda uku. Da zaran ɗayan abubuwa guda ukun nan ya faru, to an riga an samu damiji, an samu matsala, domin an rufe ƙofan tuba, an kuma rufe ƙofan imani yayi amfani, an rufe ƙofan kyawawan ayyuka su yi amfani. Da zaran ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku sun riga sun faru, to duk wanda bai aikin alkhairi ba, ko yayi aikin alkhairi, aikin alkhairin ba shi da tasiri, kila an fahimta. Duk wanda bai imani ba, in yayi imani a wannan lokacin, imanin ba shi da amfani. Amma idan da yayi imanin tun a baya, ko kuma yayi kyawawan ayyukan tun a baya, to idan wannan lokacin yayi kuma waɗannan kyawawan ayyukan da alkhairin da ya tsururuta za su amfane shi. Amma wanda bai yi su ba sai a wannan lokacin, to ba za su amfane shi ba. To haka nan kuma idan waɗannan abubuwa suka faru, an riga an rufe ƙofan tuba. Duk mutumin da ya tura wani zunubi, ya ɗauki dakon wani zunubi, to a wannan lokaci da waɗannan abubuwa suka faru, babu daman da zaka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi, Allah ya karɓi tuban bawa. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙwanƙwasan su, yana mai jan hankalin su akan su tuban ma Allah, su yadda da Allah, su karɓi dokokin Allah, su miƙa wuya ga Allah tun kafin waɗannan abubuwa guda uku su faru. Allah ce hal yanzuruna, bi ma'ana ma yantaziruna, ba wani abu suke jira ba, illa an ta'atihumul mala'ikatu, face mala'iku su zo musu. Zuwan mala'iku gare su lokacin da za su karɓi rayukansu, lokacin da mutum ya riga ya ga mala'ika, aya lokacin nan babu wani karɓan tuba, kuma babu wani aikin alkhairi, saboda Allah zai karɓi tuban bawa matuƙan bai zo gargara ba. To lokacin ko da yayi arba da mala'ika, ya ga mala'ika, to maganan gargara ai ta riga ta faru. A wannan lokaci ko mutum yana zunubi ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi, Allah ba zai karɓi tuban shi ba. Idan abin da ya sami Fir'aun, hatta idza adraka wal gharaqu, ya tabbatar da mutuwa ta zo, ya ga ya nitsi, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al muslimin. A lokacin nan sai ya jaddada imani, ya bayyana imani, ya yi imani, ya yadda da abin da banu isra'il suka yi imani da shi, ya ce shi ma yana cikin musulmi. Allah ya karɓi wannan imanin na shi, ya ce al'ana wa qad afsayta qabla wa kunta min al muslimin. Allah bai karɓi wannan imanin na shi ba. Me yasa? Saboda sai da ya zo gargara, mutuwa ta bayyana masa cewa babu makawa sai ya mutu. To a wannan lokaci idan mutum ya tuban ma Allah, Allah ba zai karɓi tuban ba. Idan a wannan lokacin mutum ya ce zai yi aikin alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi wannan aikin ba. Wa anfiqu ma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Ne Allah ya ce wa la yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha, in dai lokacin yayi, to maganan wani jinkiri ko kai wani aikin alkhairi ko zai taso ba, sai dai iya abin da ka riga ka aikata na alkhairi da abin da kai na imani a baya a wannan lokacin shine zai amfane ka. To shine nan ake gaya musu wannan abin tsoron cewa illa an ta'ati humul mala'ikatu, ba abin da suke jira sai dai zuwan mala'iku, mala'iku su zo daukar rayukansu. Aw ya'ti rabbuka, ko kuma ubangijinka ta'ala ya zo domin hukunci tsakankaninsu. Lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai zo a filin tashin alkiyama, ai wannan lokacin kawai sakamakon aikace-aikace ne, ba daman aiki ne ko daman tuba ba, illa abin da mutum ya aikata. In ya aikata alkhairi, a bashi alkhairi, in ya aikata sharri, a saka masa gwargwadon abin da ya aikata. To wannan lokaci ai ba lokacin tuba bane, ba lokacin aikin alkhairi bane. ba lokacin da mutum zai zabura ya ce kai tun da gashi Allah ya zo to yanzu bari in yi istighfari har ga an rufe wannan kofar tun a duniya kofar istighfari ya tsaya ta rufe tun a duniya kofar aikace-aikacen alkhairi ta rufe babu wata kofa da ta rage kuma sai dai kawai a zo a yi hukunci tsakankanin bayi in ka tsani abin da ya tabbata a cikin nafsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayanin cewa akwai ɗansu mutane uku da Allah zai musu jarabawa ranar tashin alkiyama ko mutum hudu zai musu jarabawa duk da ranar sakamako ne za a ba su sakamako ne amma sai an yi musu jarabawa a wannan yinin da yaro karami da ya mutu kafin ya balaga da mahaukaci da ya rayu a cikin hauka sai wanne ne na uku da yaro karami da mahaukaci na zaman fatara to naman ce ko shi ne zo a cikin hadisi ne dai ingantacce ya dai ambaci da yaro karami ya ambaci mahaukaci to mu karata hakikin na uku ko wanda suka zo ahlul fatara ne ko wani ne amma dai mu karata hakikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an tashi alkiyama Allah zai ce ma yaro da ya mutu yana cikin halin yaranta ga wutan jahannama ce ne ka shiga to idan Allah subhanahu wataala yayi nufin ya ni'imtar da shi zai sallama ma Allah zai ma Allah da'a sai Allah ai ni bayan ka ne azin da ka umurce ni ba ni da zabi haka nan mahaukaci Allah zai ce mishi ga wuta can je ka shiga sai Allah ai ba ni da wani zabi to idan kuma kan gararri ne to zai tsaye jayya da Allah ya Allah zaka ce in shiga wuta ni a duniya ai yaro nake ban na mutu ban balaga ba mahaukaci zai ce Allah ni a duniya cikin hauka ka banni ya rayu kuma yanzu a ce in je in shiga wuta to wannan yana alamta cewa ko a duniya an bashi hankali kan gare mu Allah zai wancan yaron ya nuna ko a duniya ya taso shi ma kan gare mu Allah zai to Allah madaukakin sarki wanda ya da'a ga Allah ya shiga kuma zai same ta aljanna ne wanda kuma ya tsaya yi musu da Allah subhanahu wataala to taɓewa da halaka kuma ta tabbata gare shi haka yazo a cikin wani hadisi ingantacce to Allah subhanahu wataala zai zo yayi hukunci to wannan zuwa tasa ta hukunci ne babu daman wani imani ko kyautata aiki ko tuba a wannan lokaci idan mutum ya bari sai ta faru irin wannan to an riga an shiga wani babi kuma akwai wani hadisi na ambace shi a nan wani lokaci duk da kasancewan isnadin sa da'if isnadin wannan hadisi da'if amma kuma ma'anansa ma'ana ne mai kyau kuma ma'anansa tabbas ne ko da ingancin hadisin a babin hadisi bai inganta ba amma kuma ma'anansa yana da kyau da yace bajiru bil aman sab'an hal tantazirun ku gaggawa ku rige-rige aikata aikin alkhairi duk abin da ka gane umarnin Allah ne to kai rige-rige ka aikata shi duk abin da ka gane hanin Allah ne to ka gaggauta nisantan shi kar ka sa lokaci kar ka ce bari in Allah ya so ya yarda dai karshen disamban nan daga karshen disamban nan insha Allah ta ba dai na bata a'a bajiru bil a'mal ka gaggauta ba banna ne kake yi ba to ka gaggauta bari daga yanzu din nan da kaji ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi kadina alkhairi ne kaji wanda baka yi ka gaggauta daga yau din nan ka fara kar ka ce ai na sa maka ina insha Allah daga 2026 to zan fara a'a yanzu nan zaka fara shine ma'anan bajiru bil a'mal ku gaggauta ku rige-rige aikata kyawun ayyuka ko ku rige-rige ku gaggauta nisantan munanan ayyuka sai ya ce sab'an hal tantazuru kuna jiran sai abubuwa guda bakwai sun zo sannan za ku gaggauta aikin alkhairi sai ya kawo illa faqaran mansiyan kuna jiran sai talauci mai mantar da mutum talauci mai sa mantuwa sai ya same ka a wannan lokacin ne za ka iya yin aikin alkhairi talauci wanda idan ya samu mutum yakan mantar da shi kansa ma fa fatukansa kawai ina za dan samu abin da za sa a baki kalo da irin misali halin da muke ciki kaga hali ne wanda yake na kunci da wahala to wanda ya fada cikin kakani kai ba shi da hanyar dukiya bai da ita bai da hanyarta ga kuma tarin iyali lokacin da kaga mutum ya bushe ya rami ya karmashi tunanin shi kullun kawai ina zai samu abin da zai ci anjima yanzu ta wuce to anjima da rana ya za a yi ba shi da hanya sai ya fita sai ya tafa fitaka na dare bai san yadda za a yi ba sai ya tafa fitaka a irin wannan lokacin talauci ta zake ma mutum to a wannan lokacin ne zai ce to yanzu alhamdulillah tunda dai ban da komai a duniya a lokacin nan to zan kyautata aiki in ta haddan alqur'ani in ta nafilfili in ta abubuwa na alkhairi in nisanci banna in yi kaza in yi kaza in yi wani kina irin wannan lokaci idan talauci ya zo mantar da kai kanka ma yake sai kaga talakan da yake sai kwana 10 ma bai karanta alqur'ani ba talauci kawai ya giri dashi sallan farilla ma in yazo kila sai dai kawai ji an yi sallama yana cin yana tunanin to tun safa bai ci ba rana bai ci ba da yamma yanzu gashi an kai magriba bai san abin da zai sa a bakin shi ba ga yara ya bari ga mata ya bari me irin wannan halin ai ba shi da wani lokacin da zai ce to yanzu bari in je in yi kaza in yi kaza in yi kaza a lokacin nan talaucin ya mantar da shi ma halin da yake ciki talauci ne tsanani Allah ka raba mu da talauci aw ghinan mutghiyan ko kuma arziki mai sa dagawa kishiyan wannan arziki mai sa dagawa yanzu ana lallabawa yau da shi gobe babu yau da dadi gobe babu ana lallabawa ana tafiya to kana jiran sai lokacin da ka tara biliyoyin kuɗi wanda zai sa maka dagawa ka fara jin kyamun mutanen da kake tare da su ka fara ganin kawai addini ma tsananta maka kai ne kawai ana hada-hadan dukiya a wannan lokacin ne zaka ce kana da daman jin Allah ana harkan kuɗi ne kawai harkan kuɗi ne a gari kaza kana da kamfani a ƙasa kaza ma kana da kamfani a ƙasa kaza kana da kaza a ƙasa kaza kana da kaza irin wannan lokacin ai baka da wani lokacin da'a ga Allah akwai mutumin da yake fa ko aure ya kasa yi saboda hada-hadan dukiya ya kasa zama da mata yana da matansa amma zaman ya gagara saboda ne bai da lokacin mata to wanda ba shi da lokacin da zai zauna da matarsa saboda hada-hadan dukiya kamar yadda aka ba mu labari akwai mutumin da yake idan ko wata harka ta dangi ta taso ana son a gaya mishi waɗansu abubuwa ba shi da lokacin da zai saurare ka an gwammace kawai yanzu misali a ce yana da tafiya zai tafi China ko zai tafi Japan to ya gwammace a sai muku kamar ku 10 ko ku 20 a sai muku ticket ɗin jirgi kawai ku shiga jirgin tare da shi kawai kowa zai faɗi maganar shi ne a cikin jirgin kafin a kai can saboda ba shi da lokacin da zai saurare ku a gari kawai kana zaman ka sai a ce to za a yi maka passport za ku tafi tare da Alhaji amma ku fa ba za ku je komai ba ne kawai za ku je ne kawai ku gaya mishi sako a jirgi kawai a jirgi wannan ya zo to dama Alhaji kaza 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 ne to shikenan an yi kaza a bar kaza an wuce da kai da haka ana sauka a airport kawai za a dan kai ka hotel ne ka dan ci abinci ka huta a dauko ka a dawo da kai gida kai ba za ka je wata harka ba ne shi ba shi da lokaci ne dan lokacin kenan wannan a 5-6 shi za a ribata in yana da meeting da mutum 10-20 a je a tafi da su a wannan lokacin kana ganin yana da lokacin da zai ta kiyamun laili yana da lokacin zumunci to zainal mutaziyan shine wannan au faqaran faqaran mansin au zainal mutaziyan au haraman mufnidan ko kuma tsufa mai karar da mutum tsufa zai karar da kai da kana cike ko tsufa kana zai ta zaizaye kai ta zaizaye kai ta zaizaye ka da kana iya tsayuwa yanzu sai ka duka da kana gani idan ka tartar yanzu sai ka sa gilashi da gilashin ma sai kai ta kama kani da haƙoranka komi zamzam yanzu sai an dan kawo maka abu mai taushi irin wannan baya ciwo kafa ciwo kullum ana cikin zuwa asibiti kana ji kana gani zaka zaizaye ka kare shine haraman mufnidan aw maraban mufsidan ko rashin lafiya mai la'anta mutum idan rashin lafiya zo kuma hakan zaga mutum ya lalace sai ga mutum ya lalace mutum kosashe ka ganshi ya lalace ya rami ya bushe me yasa ne shi ai yana fama da ciwo iri kaza to idan wannan lokacin ya zo ne zaka ce to bari in tsaya in ta ibada in kusanci Allah bari in nisanci banna ba lokaci ba lokaci aw mautan mujhizan ko mutuwan da take zuwa aski mutuwan da zata zo maka aski ai ba ta ba da notice lokacin da kaga mala'ika kana da wata daman da zaka yi wani aikin alkhairi to shine muhalli shaidi na da yasa na kawo wannan an ta ce wa mala'ikatu lokacin da zaka ga mala'ika ai babu lokacin wani aikin alkhairi kuma bannan da mutum ke yi babu lokacin da zai ce bari in istighfari ko bari in daina bannan a cikin bannan nan haka mutum kuma zai mutu to kaga wannan ai akwai tashin hankali kwarai da gaske aw sa'a a aw dajjal ko kuna jiran sai dujjal ya zo zamanin dujjal zamani mafi sharri zamani mafi hadari zamanin da yake ana hada hadan cin imani ne kawai a wannan lokacin dujjal zai zo da irin damammakin da Allah ya bashi zai umarci sama ta zubar da ruwa da izinin Allah zai umarci ƙasa ta fitar da tsirrai da izinin Allah zai buga ƙafa a ƙasa iyayenka ma da suka mutu shekara da shekaru su tashi a wata riwaya ce shedanu za su fito kamar sifan iyayi za su fito su ce ya kai ɗana ai wannan shine Allahnka shine abin bautanka na gaskiya ka bi shi to a wannan lokaci kawai cin imani zai ɗibi mutane da yawa a cikin mata saboda zai zo da kiɗe-kiɗe da ƙyale-ƙyale mata kuma babban abin da ke ɗibansu su ne kiɗe-kiɗe da ƙyale-ƙyale shi yasa yana da rabo a cikin mata da yawa Allah ka sa ba mata yin musulmi amma dai mabiyarsa kamar yadda ya zo a cikin nafsi yahudu da 'yan shi'a su ne mabiyansa to kuna jiran sai lokacin dujjal ya zo lokacin da yake ba zaman lafiya da kwanciyar hankali ba ne an zo don banza end ne in aka zo don banza end sai ka san ko acto da yana jin jiki ko wani lokaci ma kamar ya mutu zai je samu dai da ƙarshe sha da ƙyar to in an zo don banza end haka ake an zo ƙarƙar duniya ne gabaki ɗaya a lokacin nan fitintunu ne kawai da tashin hankali duk da yake waɗannan fitintun da tashin hankali za kuma a zo lokacin da alhamdulillahi kuma za su lafa duniya ta zauna cikin aminci cikin walwala da natsuwa da kwanciyar hankali bayan dujjal ɗin ya zo annabi Isa ya bayyana ya kashe shi a ƙasan Siriya a nan annabi Isa zai kashe dujjal daga lokacin nan kuma dama sun haɗu da annabi Isa da mahadi su za a taru a yi yaƙi da dujjal a ƙarshen zamani to daga wannan lokaci kuma duniya sai ta zauna cikin aminci har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalai sai ka ga maciji kawai yaro na wasa da maciji ba wani matsala a duniya ta zauna cikin aminci maciji sai ga maciji ka dan zai ka shashafa shi haka maciji ka tafi a jinka ka ga zaki haka ka dan shashafa zaki ka wuce duk kwaɗayin kura a lokacin nan Allah ya cire mata kwaɗayin ta koma kamar yadda kake mu'amala da kyan haka za ka yi mu'amala da kura ga dukiya ya mamaye duniya ba wani tashin hankali ba wata damuwa to daga nan ne kuma fa daɗi zai daɗi daga lokacin nan kuma sai shaidan ya bayyana ya kiranyi mutane zuwa ga bautan gumaka shikenan har sai ta zanto a duniya babu mai faɗin la ilaha illallah an ɗauki alqur'ani an ɗauki kaza shikenan daga nan akan su alkiyama za ta tashi Allah ka sa mu je a sa'a to shine ne yake gaya maka awud dajjal koko ana jiran sai zamanin dujjal zamanin fitina ne zamanin tashin hankali sai ce awu sa'a koko kuna jiran tashin alkiyama ne sai ce fasa'atu adaha wa amar tashin alkiyama ita ce mafi musiba ita ce mafi daci duk abin da ka sani mai daci to yana bayan tashin alkiyama duk mai musiba yana bayan tashin alkiyama. To shine mahallin shahid, wannan ayan ta kawo cewa ba wani abu suke jira ba sai ɗayan uku, lokacin da mala'iku za su zo don karɓar rayukansu. Babu lokacin tuba, babu lokacin imani, babu lokacin kyawun ayyuka, ko kuma lokacin da Allah zai zo ranar tashin alkiyama kenan, zai zo ne hukunci tsakankanin talibai gabaki ɗaya. A wannan lokaci, lokaci na sakamako ne, ba lokacin aiki bane. Auya a ce ba'adu ayati rabbi, ko kuma suna jiran sai sashin ayoyin Ubangiji ta'ala ya zo. Ya zo a cikin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ba'adu ayati rabbika, sashin ayoyin Ubangiji shine fitowar rana daga mafadanta. Ila an gani, fitowar rana daga mafadanta. A lokacin da rana ta fito daga mafadanta, to a wannan lokaci fa an rufe kofar tuba. An rufe kofar tuba, shine wannan aya take magana. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, ranan da wato sashin ayoyin Ubangiji za su bayyana, rana za ta fito daga mafadanta. Shine ba'du ayati rabbika lam yakun yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha, rai imanin da za ta yi a wannan lokaci ba zai amfane ta ba. Shine ma'ana la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, matakar dai tun a baya bace imani ba, aw kasabat fi imaniha khairan, ko kuma tun a baya ta riga ta tsururuta alkhairi. To idan dai rana ta riga ta fito daga mafadanta, an rufe kofar alkhairi, an rufe kofar imani ga wanda dama can a baya bai riga yi imani ba. Amma da ya riga ya yi imaninsa, ko ya riga kyawun ayyukansa, shikenan za su ci gaba da amfaninsa ko da rana ta fito daga mafadanta. Ko ba ku san wani abin mamaki ba, idan rana ta fito daga mafadanta, duniya za ta rikice kwarai da gaske a wannan lokacin, cewa ga rana ta fito daga mafadanta. Amma za a ci gaba, za a ci gaba, za a ci gaba har sai mutane sun manta da wannan al'amarin. Kalo da ɗabi'an ɗan adam, mantuwa za ta kai ga mutane sun koma mu'amalansu ta al'ada kamar yadda suka saba, sun ma manta da wai shekara goma da suka wuce rana ta fito daga mafadanta, ko shekara uku da suka wuce rana ta fito daga mafadanta, an manta da wannan kwata-kwata. Kamar dai yadda kaga abubuwa suna faruwa a duniya a yau, sai kaga dan adam yana mantawa. Yanzu-yanzu nan galibin mu manta da matsalan zamanin corona. Yanzu-yanzu to ka ƙara shekara goma nan gaba, ka ƙara shekara ashirin nan gaba, to haka ɗan adam yake. To daga lokacin nan fa, ko adadin shekara nawa aka ƙara, ga wanda bai riga yi imani ba ko yi imani, Allah ba zai karɓa ba. Da haka mutane za su ci gaba da mu'amalolinsu, mummane za su ci gaba da sallolinsu, za su ci gaba da ibadunsu. Kafirai kuma, ko mutum ya yi imani a wannan lokacin, Allah bai karɓa ba. Fasikai ko mutum ya yi istighfari, Allah bai karɓa ba. Kuma za a yi rayuwa bayan wannan lokacin. Allah karfa mana asiri. Mahalli shahidi a cikin ayan shi ne auya a tiya rabbuka, ko kuma zuwan Ubangijinka. Ashe Allah subhanahu wataala zai zo filin tashin alkiyama domin ya hukunci tsakankanin bayi zuwa irin wacce ta dace da buwayarsa. Wa qawli da fadin Allah subhanahu wataala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, Allah ce kalla, duk inda ka ji kalla, to ana kore abin da ya faru a baya ne, ana kore shi, ana bata shi. A ce kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, a ce kalla ba daidai bane, abin da kai ba daidai bane, abin da kai ba gaskiya bane. Allah subhanahu wataala ya zayyano sifofin waɗansu ashararai ne, waɗanda yake ba sa girman maraya. Kalla balla tukrimuna al-yatim, ba sa girma maraya, ba sa tausaya ma maraya, ba sa taimaka ma maraya, sai dai suna tsawatan shi, suna ƙwazzaban shi, suna matsa mishi lamba. To shine Allah ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim, ba kwa girma maraya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, ba kwa kwadaitarwa akan abincin miskini. Ku kwadaitar da junanku, mu rika taimaka musulmi. Ya za a yi ni tsarin da za mu rika taimaka musu? To ba kwa yin wannan, kaga matsala ta biyu. Wa ta'kuluna, kuma kuna cin dukiyar marayu, dukiyar da aka bar musu na gado, akalan lamman cin kare dukiyar gabaki daya, kaga matsala ta uku. sannan wa tuhibbuna almala hubban jamman, kuna san dukiya so ne yawa, akan san dukiya ba abin da ba kwa iyi. To waɗannan matsalolin da Allah subhanahu wata'ala ya rattabo, to shine sai ya musu wata tsawa, sai ce to kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan, yace kalla wannan abubuwan da ake ba daidai bane, Allah ya kalubalance su ne. Sai ce idza dukkatil ardu, idan aka girgiza ƙasa, dakkan dakkan, girgizawa bayan girgizawa, ko dai zama tikrar ko zama ta'sis, wato in tikrar ne an girgiza ƙasa aka ƙara girgiza ƙasa. Waja'a rabbuka, a lokacin nan ubangijinka zai zo zuwa irin wacce ta dace da buwayensa. Almaji'u kenan, wancan ayoyin baya al-itiyan, waɗannan ayoyin su kuma za su tabbatar da almaji'u. Waja'a rabbuka, tsakankanin bayi, kamar a ce wanda ya tozata maraya, wanda ya ki kwaɗaitarwa akan miskinai, wanda ya ci dukiyan gado, wanda ya yi kaza ya kaza ya kaza, to waja'a rabbuka, ubangijinka zai zo ya hukunci tsakankani. Wal malaku, mala'iku su ma za su zo saffan saffan, sahu sahu, ko kuma sahu bayan sahu, ko kuma sahu mai girma mai kauri. Kamar yadda muka karanta a wancan hadisi, manzo Allah ya bada labarin cewa na sama ta ɗaya za su sauko su kewaye talikai, na sama ta biyu za su sauko su kewaye talikai, na uku, na huɗu, har ya zuwa na bakwai. To a wannan lokaci kaga babu gudu, babu rufa-rufa, babu ƙarya, a lokacin nan mutum zai ɗanɗana koɗin abin da ya aikata. Muhalli shayar dai a ciki shi ne waja'a rabbuka, ubangijinka ya zo irin wacce ta dace da buwayensa. Da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila, Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka tuna yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam, ranan da sama za ta kekkece, bil ghamami tare da girgizai. Ina ga koda ba a fassara maka wannan ayan ba za ka gane tana da alaka da ayan farko da ta wuce, hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulalin min al ghamami. To nan sai aka ce ka tuna lokacin da sama za ta kekkece, dami bil ghamami, da giragizai, wato giragizai suna bayyana a cikin kekkecewan sama, sama ta kekkece, giragizai suna bayyana. To a ayan da muka karanta a baya, giragizai wane ne zai zo tare da inuwan giragizai? Shine Allah subhanahu wataala. Wannan ayan bata fito ƙarara ta nuni akan cewa Allah subhanahu wataala zai zo ba, amma in ka ɗauko wancan ayan zaka fassara ta da wannan ayan, cewa sama za ta kekkece kuma giragizai za su bayyana, za su sauko, to Allah subhanahu wataala zai zo tare da wa'innan giragizan. Da haka wannan ayan baqara tana fassara wannan ayan, wannan zilal mala'ikatu tanzila, kuma za a saukar da mala'iku saukarwa ne, wato sassaukarwa. Muhalli shayar dai a ciki shine tashaqqaqu sama'u bil ghamami, sama za ta tsatsage, abin nan giragizai farare za su sauko ne tare da Allah subhanahu wataala, kamar yadda wancan aya ta tabbata. To duka dai waɗannan ayoyi ne wanda malam ya kawo domin ya tabbatar da sifofi, sifata almaji'u da al-itiyanu ga Allah subhanahu wataala. Bari mu ƙara waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda suke tabbatar da sifan fuska ga Allah. Allah yana da fuska, amma wace irin fuska? Irin wacce ta dace da buwayensa. Kar ka taɓa hararo irin fuskanka, ko irin fuskan wani, ko fuskan wance, ko fuskan halitta iri kaza, kar ka taɓa hararo wannan. Amma Allah subhanahu wataala yana da fuska. Wa qawlu, da inda Allah yake cewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, wato kullu shay'in haba wannan ba, kullu man alaiha fan, duk abin da ke duniya zai kare. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, abin da zai rige shine fuskan ubangijinka. Dhul jalali wal ikram, fuskan ubangiji yana cike da girma, fuskan ubangiji yana cike da karamci. wato Allah abin a karrama shine kuma Allah mai karamci Allah yana girmama waɗansu mutane shi kuma Allah subhanahu wataala abin a girmama shi muhalli shayi shine wajhu rabbika fuskan ubangijinka fuskan ubangijin ne yake da sifan aljalal wal ikram tunda ya ce rabbu ba amma na kashin sautin rahman shi kuma zil jalali wal ikram sifa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala a wata ayan Allah ce kullu shay'in halikun illa wajhahu kullu shay'in halik duk wani abin da ka sani ko zai halaka ba a wata fassarar da aka yi duk wani abin da aka yi na aiki a duniya zai lalace sai wanda aka nufaci fassan Allah shi wannan ma'anar zai dauka tunda nassan ayan zai ce miki haka wadu ila rabbika wala takunanni min mushrikin wadu ila rabbika wala takunanni min mushrikin ko ayan karshen cikin suratul qasas menene ayan karshe cikin suratul qasas wala tad'u ma allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa wala tad'u ma allahi ilahan akhar karka bauta ma Allah tare da wani da haka maganan aiki ake yi anan karka bauta ma Allah tare da wani shine wala tad'u ma allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa babu an bauta da gaskiya sai shi bautan shi kadai ake ma sai ce ni sai ce kulli shay'in halikun illa wajhu duk abin da ka sani zai halaka illa wajhu banda fuskan Allah subhanahu wataala to da haka ma'anan zai iya daukan duk wani abin da aka bauta ma koma bayan Allah zai halaka to in ko ya halaka aikin ma da aka yi mishi ya halaka illa wajhu sai dai aikin da aka yi domin neman yardan Allah shi wannan aikin shi ba zai halaka ba to duka dai ma'anonin guda biyu ayan za ta dauka to ina ga sai mu dakata anan wannan dai ayu guda biyu da malam ya kawo su kuma domin ya tabbatar da sifan fuska ga Allah subhanahu wataala sifan fuskan Allah kamar yadda ta jace da buwayarsa domin laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kama da Allah subhanahu wataala abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk